Hai, Bashka Pernipa.
Wanda ma ya san dama yadda aka kai shari'ar ko kuma yadda aka yi zabe a Najeriya ya san mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari shi ya ci zaben sa ba magudi ba wani abu
kalubale ne ga jam'iyyar mu jam'iyyar PDP ya kamata idan za a yi zabe nan gaba a tsaya a bi tsari a bi cancanta a kauda magana kudi
abubuwa da ake ta yadawa cewa shugabancin nan na CRC an dauke shi an tafi da shi wani guri ba wannan guri ba na tabbatar muku da cewa Alhaji Mu'azu Haladu Mamsa shine shugaban wannan sabuwar hukuma ta CPC
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkamu da wannan lokaci kana kuma sanninmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa yan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa mu fara da lekawa kotun koli da a wannan rana kotun ta yi fatali da karar da dan takarar shugabancin kasar nan a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shigar da kuma jam'iyyarsa ta PDP suna kalubalantar hukuncin da kotun baya ta yi akan korar shari'ar tasa da aka yi yana mai kirarin cewa shine mutumin da ya ci zaben shugaban kasa ba shugaba Muhammadu Buhari ba kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta sanar a zaben 2019 da yake zartar da hukuncin alƙalin alƙalai Justice Tanko Muhammad wanda ya jagoranci tawagar alƙalai 7 sun bayyana cewa Atikun da kuma PDP sun gaza kawo wata tartibiyar magana wacce za a dogara da ita. Justice Tanko Muhammad ya ce, alƙalan sun shafe akalla makonni biyu suna nazarin takardun da Atiku da kuma jam'iyyarsa ta PDP suka shigar. Waɗanda kuma suka gaza samun wata cikakkiyar hujja da za ta tabbatar da Atiku ne ya lashe zaben 2019. A da haka suka yi watsi da shari'ar. Ya kuma tabbatar da cewa nan da ɗan wani lokaci kotun kolin za ta fitar da hujjojin da ta rike wajen korar wannan shari'a. To sai dai jim kaɗan da fitar wannan hukunci ne Atiku Abubakar din ta bakin mai magana da yawunsa Mr. Paul Ibe ya bayyana cewa wannan hukunci ba zai sare masa gwiwa ba hasali ma zai ci gaba da fafutuka domin yan kasa har zuwa lokacin da zai tabbatar da demokradiyya tana aikin ta a wannan kasa Atikun wanda ya ce ko kaɗan wannan hukunci bai karya masa gwiwa ba sai dai kawai yana kallon irin hukunci ne a matsayin kalubale na demokradiyya da ya dade Najeriya na fuskanta don haka ya ce ya rage na yan Najeriya su duba su gani ko an yi adalci a shari'ar wannan hukunci dai kamar yadda yan jam'iyyar APC ke kallonsa na ganin cewa dama sun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya a lafazin Usaini Isa mai riga masoyi ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke mai ra'ayin cewa ba yadda za a yi a ci al'ummar kasar nan sun yi tururuwa domin zabar shugaba Muhammadu Buhari amma PDP ta zo tana mafarkin wai za a karba wannan zabe
duk wanda ma ya san dama yadda aka kai shari'ar ko kuma yadda aka yi zabe a Najeriya ya san mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ko ince President Muhammadu Buhari shi ya ci zabensa ba magudi ba wani abu kuma duk wanda ya sani cewa yadda jam'iyyar APC ta taso ita ake cewa majama fa saboda karfinta kuma ina tabbatar maka cewa wannan nasara dama daga Allah take kuma Allah ya ba mu ita kuma ina tabbatar maka cewa koda sun tafi kotun koli ma haka ba ma sa ansa bane dama a siyasa kawai dai rigima ce irin ta dan adam ba za ka hana shi ya motsa ba amma maganar ka kawo maganar PDP da APC a Najeriya ai kaman sama da kasa ne nisan ya wuce haka ma illa kawai dan kula kula da muke da shi ne ma a ciki amma ba dan haka ba a Najeriya ma wuce jam'iyya kuma za a yi maganar ta
kana maganar Buhari ba sa ansa bane ko magana ake ta shari'a ba magana ake ta ai musu adalci ba kamar yadda suka faɗa
eh mazambal ai adalcin kenan kaji inda aka shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari ko wani jami'in gwamnati ya sawa hukumar shari'a baki a cikin harkar shari'a ta tun daga farko har zuwa afil yanzu da aka yi shugaba Muhammadu Buhari ko wani jami'in sa ba ya sa baki a harkar shari'a saboda haka ina tabbatar maka hukunci ne da kotu ta duba adalci ta ba kowa hakkin sa ta tabbatar da adalci akan wanda ya ci zaben sa kuma ba magudi akai ba yan Najeriya sun tabbatar
Usaini Isa mai riga kenan masoyi ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a jam'iyyar APC sai dai wani kalubale da wala Allah jam'iyyar PDP za ta iya fuskanta shine batun tunkarar zaben 2023 da kuma batun waye jam'iyyar za ta kama kwakwara don yi mata takara ko da dai a zaben fidda gwani da akai wasu na ganin ya bar baya da kura musamman ma da wasu jigajigan PDP ke ganin ba abu daidai ba wajen fidda shi kansa a tikon babban abin da PDP ke bukata shine ya zata dinke waccan baraka a kuma dinke tsintsiya madaurin ki daya domin tunkara zaben 2023 tunda dai PDP ta rasa a yanzu
siyasa ce kuma a Najeriya muke kuma ka san halayyar kotun Najeriya da ƴan Najeriya musamman inda zo ta farkin siyasa wannan ba abu ne sabo ba dan Atiku Abubakar ya kai kara har Supreme Court an yi fankatali da korafin ba wani abu bane sai dai illa a gane cewa suwaye masu sharuɗin Najeriya kuma me matakin Najeriya talakawan Najeriya musamman wanda suke taka madafin iko kuma idan kai maganar tsakanin Atiku da mai girma Dr. Rabi Musa Kunkuso ƴan siyasa ne sun san siyasa suna da magoya baya a siyasa saboda haka wannan shiri da tsari ya rage namu lokacin da zai zo kaga abin da zai amma yanzu ka tantanwa aka kada ba a san inda ta kwanta ba sai dai a jira
ka ce ka tantanwa aka kada hakan ya nufin da ku bangaren Kunkusiya da su bangaren ƴan Atiku ba wanda yake da tabbas a batun takara kina a zaben 2023
a ka tantanwar ta kasa ce baki daya idan ka duba jam'iyyin yanzu za a yi musu kwaskwarima a rage su da yawan da suke ciki sannan ba an yi wannan akwai wasu jam'iyyin da za su shigo sababbi ai za abin da ya rage a kasa Buhari nan da ake ta godo godo Buhari Buhari mutumin Allah mutumin kirki yayi iyayen sa ya gani kuma zai tafi idan ya tashi tafiya sai tafi da dukkan halin duk abin da yake da shi iya halaye da yi mana ita ce ya tafi shi kuma ka sani Kwankwaso yana nan da mutanen sa Atiku na nan da mutanen sa yanzu jam'iyyar PDP ta hadu rinkis a hade take domin Kwankwaso ga abin da aka masa kwace sannan Atiku ga abin da aka masa kwace duk da hujjojin da yake da shi a kotu ka gani kasa ta sani al'umma sun sani talakawa yanzu shi ya rige nasu jikin nan da ake faɗa maka yi gashi nan muna ji kuma bamu san abin da Allah zai da ganzuwa ba saboda ka tantanwa idan an kada ta ai ba ta mutum ɗaya bace ko mutum ɗaya ba ka kada ka tantanwa ana hada ta ne kamar mutum biyu ko mutum uku ko mutum biyar to wannan hadakar shine jam'iyyin party sannan abin da za a kada mutum ɗaya ne zai kada idan ya kada a gandaki saboda wanda zai kada al'ummar jihar Najeriya su zasu kada sannan ta koma musu su koma su dauki abin da sai dace su yi akan kansu
Abdullahi Tanka galaranci kenan mai bugun kasa ta siyasa kuma dan jam'iyyar PDP ko da dai har yanzu a PDP akwai masu ganin cewa turrangine turranzane domin a ganin su ma jagoran su Sanata Rabi Musa Kwankwaso shine mutumin da PDP ya kamata ta tsayar amma bayan da suka yi zargin dala ta zagaya sai labari ya canja shi yasa ma aka samu wannan sakamako a kotu a lafazin Nura Bakonkwash
ya kamata idan za a yi zabe nan gaba a tsaya a bi tsari a bi cancanta a kauda magana kudi domin idan ka duba abin da ya faru a cikin jam'iyyar PDP lokacin da muka je jihar Rivers wato mun sha mamaki mun ga abin mamaki wanda labari cikin kankanin lokaci ya canza wanda masu gidan rana suka yi tasiri wanda kowa dukkanin mutumin da yake wannan fili wanda yake wannan guri ya san wane ne ya cancanta amma aka zo aka juye tsari shi wanda jam'iyyar PDP ma take kauna karshe ba shi ta samu ba sai wanda yafi kowa farashi to kaga dama karshen tikatiki tik yanzu ga abin da kotu ta aiwatar ta koru wannan kara kaga ya zama wajibi hankalin mai yankan kaba ya koma garina jam'iyyar PDP tana da dan takara wanda yafi gwal yafi duk abin da kake tunani tasiri a idan al'umman Najeriya wanda zai iya duk abin da ake so a Najeriya shine wanda shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari yace ai koyi da shi yace zai yi koyi da shi yace yazo Kano domin ya samu sa'a kuma ya samu sa'a amma jam'iyyar PDP ta yi buris da wannan zance ta je ta dauko mutumin da wanda kowa ya sani al'umman Najeriya ba su yarda da shi ba al'umman Najeriya ba su gamsu da shi ba sun gamsu ne da Sanata Injiniya Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso yanzu ga abin da ya faru muna fatan cewa jam'iyyar PDP za ta duba wannan al'amari za ta gyara domin a kawar da jam'iyyar APC a Najeriya da kasa baki daya
amma wasu suna ganin ko da Sanata Rabi Musa Kwankwaso ne ya takarar ba a tikun ba shi ya ci ba ka ganin za a kuma abin nan da shi sanatin da bakin sa yake cewa Buhari ya buga shi da kasa ya fado kan kayan miya
gaskiya zai yi wahala domin shi kansa Malam Muhammadu Buhari ya san yana da rauni ya san cewa Kwankwaso ya fi shi karfin da zai iya yi wa al'umma aiki yanzu idan ka duba a tsarin mulkin APC me ta kawo wa talaka me ta kawo wa Najeriya banda dimbin basussuka da koma baya da Najeriya ta samu kaga yanzu jam'iyyar PDP wannan dama ce ya kamata ta tsaya ta duba ta tabbatar da Sanata Rabi Musa Kwankwaso a matsayin dan takarar jam'iyyar PDP maganar jam'iyyar APC na gaya ma an yi ta ne bisa dole domin al'umman Najeriya idan suna da wani abu a tare da kai idan ka fito takara ba za su zabe ka ba
Nura
ba kwankwashe kenan dan jam'iyyar PDP. Da yawa daga masu fashin baki dai na ganin cewa APC ta samu ta goma shine a mulkin wannan kasa saboda shugaba Buhari na cikin ta, wanda masu irin wannan fahimta ke cewa da zarar zangon mulkin shugaban kasa ya kare a shekarar 2023 to APC ba ta da makoma. Hasali ma wasu na ganin da gasan da aka zo fidda wanda zai mata takar shugabancin kasa anan ne bukata za ta bambanta, musamman ma da wasu ke ganin akwai alƙawari da aka yi wa wani jigo a jam'iyyar APC za a bashi takar shugabancin wannan kasa. Wannan ta sa muka tuntubi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a sashin koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero, ko ya yake kallon makomar APC a shekara ta 2023.
Duka APC da PDP makomar su a 2023 Allah ne kawai ya sani, amma dai ya abin da za a iya hasasowa shine suna da aiki tukuru ja ba don komai ba, saboda a 2019 yadda suka gudanar da zabukan cikin gida babu wacce zaka ce zaka daga kaya ba, kuma kowace an yi kama kar yadda aka yi, kowace wato ƴaƴanta sun ce wayyo Allah da waɗanda aka ce sun ci takarar da waɗanda ba su ci ba, waɗanda ma suka cin da yadda suka cin abu ne wanda ba za su so imaimaitu ba, don haka lallai sai sun yi wasu gyare-gyare masu ƙarfi kafin su iya wato tsallake 2023. Ita maganar Buhari kawai ƙari ce a cikin APC akan wannan matsalar, amma wannan matsalar ita ta fi girma ma akan maganar Buhari, saboda in Buhari ake magana kadai to za ta iya yiwuwa wato waɗanda dai suke bin sa su bi duk inda yake abi, to amma koda yayi haka waccan matsalar tana nan, wacce dole mutane suna nan suna tsare-tsaren yaya za su tsira daga gareta a zabe na gaba. Saboda haka dukkanin su sai sun koma sun sake shiri sun ja damara inda suna son su ci gaba da rayuwa, kuma tare da cewar ana kokarin a rage yawan jam'iyyu, wanda watakila wannan ana so ne ya dada haifuwa ga karfin wato jam'iyyun da suke da karfi dama APC da PDP kenan. To koda an yi haka komai kankanta waɗanda aka bari, kuma ta akwai yiwuwar a nemi sabbi waɗanda in sun cika sharuɗa komai tsaurin sharuɗan babu zabi banda ayi musu register. To in aka samu haka ba abun mamaki bane duk da haka waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu wato su shiga uku, domin akwai kyakkyawan zaton yadda ake dada samun wayewar kai ta siyasa, mutane za su yanta kansu daga cewar dole sai APC ko PDP, za su nema wa kansu gida na uku, kuma watakila yayi tasiri a 2023. Waɗanda suka yi hadamar 2023 a APC suka yi kama kar yadda suka yi a wuraren da suka yi, su ne idan Allah ya kai mu 2023 za su fahimci Buharin 2015 ba shine Buharin 2023 ba, don haka abin da ya amfana musu a 2015 ba zai iya amfana musu ba a 2010.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero. Duk dai da yake ana batu ne na tunkarar zaben 2023 da ƴan siyasa yanzu haka ke fara tunkarar ta a nan Kano, abinda wasu ƴan siyasa ke kokawa shine yadda siyasar daba ke neman dawowa, musamman ma da ake ganin siyasa ba daga baba ita ce ke haifar da ci gaba a kowace ƙasa. Hajiya Binta Sayyari ta PDP ta shigo da waɗannan kalamai.
Siyasar nan da ake nema a dawo mana da hannun agogo baya, banda yanda muka yi ta yaki a cikin kafafan da labarai shekara 10 da muka zo muka yaki siyasar ta'addanci, muka maida ita ka zo da hujjarka ka fada, sannan wani ya gaba ta mai ba shi ma izo ya maida martani.
Me ake yi wai a yanzu haka?
Yanzu an waye gari, mun tafi taro a Madobi, mun bude makaranta ta lafiya, amma matasa aje a tare hanya, mata a samu katako a dinga kwafda musu, kaga ai an koma wa siyasar, an daina irin wannan siyasar. Kai ya waye mun kwaikwayi kasashen da suka ci gaba, kasashen duniya wanda suka koya na siyasa.
Ina zargin da ake na cewa su ma waɗanda suka tada wannan hargitsi su ma masu jajayen huluna ne?
Masu jajayen huluna, babu wata jan hula a jikinsu. Ka gane ai magana kun fito daga rukuni ɗaya ku zo ku faɗa kuma ku illata kanku. Wannan in kariya za a yi a zo da kariya wacce al'umma za su ɗauka, amma ba za ka zo da wannan magana ba ma a saurare ka. Mu muna kira ga matasanmu, dan Allah dan Annabi kar su da mana da hannun agogo bayan lokacin PRP da MPN, sannan ne ake irin wannan siyasar. Mun zo mun canja aka. Let's siyasa na a cikin gidan rediyon nan mun yi yaki ban da gidan rediyon nan har wasu gidajen rediyo sun fuffuto an taimaka an kenkeshi gidajen rediyo saboda irin wannan siyasa tamu kazo da hujja ka wani yazo da tasa a tantance tsakanin tsakuwa da aya amma irin wannan siyasa da ake so a dawo mana da ita mun koma hannun agogo baya kullun ci gaba ake yi a duniya ba magana bace sai an daki mutum ko an ci mutunci ko an sare shi shine ake yin siyasa magana ce ta kai aiki in ka kasa azo a soke ka wani yazo da nashi mu mun yi aiki a akuba ku yi ba ku ku gyara haka ake yi ba tursasawa ba ba munana ba ba cin mutunci ba ba cin zarafi ba dan haka daga karshe ina godiya ga shugaban taimakawa konkwasiya wato Nuruddin Hussein wanda yake tiritiri da harkar konkwasiya da Kano da Najeriya baki daya wannan irin sa Allah ya kare yalwata mana su a cikin jam'iyyar mu ta PDP konkwasiya
Hajiya Binta Sayyidi ta jam'iyyar PDP Malaka batun rufe iyakoki da gwamnatin tarayya ta yi wacce ta ce ta yi haka ne domin farfado da tattalin arzikin Najeriya ko da dai yan kasuwa musamman ma a nan Kano na ganin cewa wannan mataki ba zai kai kasar nan ga ko ina ba illa garin Nadama musamman ma su yan kasuwa da aka ki ba su wa'adi na tattalo dukiyar su daga inda suka kaita domin su kawo kaya kuma bola ta rufe da su Naziru Ibrahim Ciro ma dan kasuwa ne a kantin kwari wanda ya shigo da wannan korafi
mutane sun siyo kaya yanzu fita kayan mutane suna boda a jibgi kamata a ce an basu in wata kamar 6 ko shekara 1 kafin kuma gwamnati ta rufe boda ya kamata a ce ta wayewa da yan kasuwa kai akan amfanin da irin shirin da take da shi a gaba amma lokaci guda mutane sun saki kudin
su idan gwamnati wata kila ta ce za ta bada wancan wa'adi da kake fada ai wata kila kenan dalilin da ya baza mota rufe boda ba shi da amfani kenan har za a ce wata 6 ko shekara 1 ma a ce an bada wa'adi za a yi wannan aiki
hikimar bada wa'adi shine mutane za su yi kokari su sun kima fita jilo su kan kayan domin su rike kudin su to amma yanzu gwamnati ta ce tana so yan kasuwa su zo su kafa masana'antu to kuma ya ilahi kuma an rike ma kayan ka a waje to da me zaka sai ka zo kafa masana'antar
yanzu me kuke so a bude boda ku shigo da kaya
abinda muke bukata yanzu gwamnati ta yi yan kasuwa excuse a bude bodan nan idan aka bude boda jama'a su shigo da kayan su wanda suke kasa sannan waɗanda muke da su kuma a cikin gida a bawa shore abokan kasuwancin mu na kasashen da suke makotaka da mu su dinga zuwa suna siyan kayan suna fita da shi sai gwamnati ta ba mu lokacin da take ganin cewa za ta datse wannan abu
idan haka bata samu ba me kake jin zai faru ga su
idan haka bata samu ba tsakanin Allah gwamnati ta shigo ta yi bincike mutane sun fara shiga matsaloli fiye da inda take tsammani talakawanta suna cikin matsala kasuwa domin ba a shigo da kaya ba a fita da kaya kai da kake da kayan a gida ba a zo an siya ba me ya za a yi ka ce za ka siyo inji ka kafa masana'anta ta yaya hakan za ta yi ai abin da gwamnati ya kamata ta tsaya ta yi nazari ba a shigo mutane suna da kaya a waje ba ba su dama sun shigo da kayan su sun siyar sannan su fara tunanin me za su yi waɗanda kuma suke da kayan a gida baki ba su shigo sun sai kaya sun fita da kaya ba da wani kuɗi za a zo a kafa masana'anta
Naziru Ibrahim Ciro ma kenan dan kasuwa a kantin kwari daga karamar hukumar Kumbotso kuwa wata ziyara ce muka jiyo wata tawaga lokacin sabon shugaban CRC wato Mu'azu Halidu Yankusa wanda suka kai ziyarar godiya ga shugaban karamar hukumar Kumbotso Honorable Kabiru Adofan Shekara bisa kokari da yayi masa na nada shi shugaban CRC na karamar hukumar yayin ziyarar dai mun jiyo Mu'azu Halidu Yankusa na jawabin godiya
Mune wa Allah godiya muna gode maka muna godiya kuma kadim salam mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma ba karaman jajircewa yayi ba akan yaga an tsaya ba a tabar da Kumbotso ba saboda shirye-shiryen da aka yi wannan committee ba za a bawa chairman ba shi kuma chairman ya ce ya bawa Alhaji Mu'azu Halidu Mamsa wannan kujera da shauran makaraban sa saboda haka mutumin da ya shigo wannan yake to wannan yanayi to wannan suna ne ba za ka ba wannan mutum ba ni a guri na professor ne saboda haka kuma manya-manya da suke a wannan guri kamar irin gaban jam'iyya shi ma ya jajirce ya yi iya kokari Mustapha har gaba har ba kwana girma Maniru babba dan Agundi jajirtacce commander abun bi sai kuma Naziru Zakari Sheka shi ma Allah ya saka masa da alheri wayannan mutane shugaban karamar hukumar ku billahi la ilaha illa wannan jajirtacce ne baya shi da tsoro baya gudun kuma ko me za a yi sai shugaban jam'iyya da irin su biyaro da makamantansu mune mana fatan alheri Allah ya saka musu da alheri
shi ma dai shugaban karamar hukumar Honorable Kabiru Adofan Shekara yayin da yake jawabinsa ya kara tabbatar musu da cewa yanzu haka shugabancin CRC na hannun Mu'azu Halidu Yankusa
abubuwa da ake ta yadawa na firgici cewa shugabancin nan na CRC an dauke shi an tafi da shi wani guri ba wannan guri ba na tabbatar muku da cewa Alhaji Mu'azu Halidu Mamsa ne wanda aka sahale shi ne shugaban wannan sabuwar hukuma ta CPC kuma wannan hukuma an sake mata kwaskwalima, an sake mata suna. Wannan suna ko da aka sake mata shine CPC, kuma dukkanin aikace-aikace da waccan tsohuwar hukuma ta CRC take yi, wannan tazo dukkanin inda aka samu wani dan kuskure a baya an dada miƙar da shi, kuma an dada gyara ta. Dukkanin membobin wannan committee kamar inda jadawalin sunan su ya shiga cikin wannan tsari suna nan zama daren dam. Kuma da izinin Allah, mu shugabancin karamar hukuma, shugabancin jam'iyya, shugabancin duk sassa da suke cikin wannan rukuni, za mu yi aiki ne kafada da kafada. Za mu zo za mu yi wannan hukuma gata, za mu zauna cikin tsari, za mu fitar da dukkanin jadawali na abubuwa da ake samarwa na taimakon musamman ilimin primary a wannan jiha tamu, musamman ma a wannan yanayi da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yace zai bada ilimi kyauta kuma dole. Za mu shiga lungu da sako na karamar hukumar nan, mu fito da mutane, kamfanoni masu hannu da shuni da dukkanin masu sana'o'i daban-daban su shigo tsarin nan na CPC domin a tabbatar da nasara.
Shugaban karamar hukumar Kumbotso kenan, Honorable Kabiru Adofan Shekara. Tun bayan da fara shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayar da sanarwa cewa shugaban zai ziyarci kasar Saudiya bayan ya dawo daga can Rasha, sannan kuma zai wuce birnin London, al'ummar kasar nan ke tofa albarkacin bakin su. Ko da dai fara shugaban kasar na fadin cewa a duk ziyarar da shugaban ke kaiwa irin waɗannan kasashe akwai alfanu sosai masu tarin yawa, batun da comrades sa musu kofar na isa ke cewa su dai suna yi wa wannan ziyara wani kallo daban.
Ba za ka hana 'yan Najeriya yin korafe-korafe ba akan yawan tafiye-tafiye da shugaban kasa yake, musamman 'yan waɗannan lokuta. Mu kanmu a daga cikin waɗanda muke ganin cewa akwai kalubale tattare da hakan. To amma ya kamata idan ka bi ta ɓarawo sai ka bi ta mabi sawu, shine cewa tafiye-tafiyen nan akwai tarin alfanu a tattare da su, musamman kasancewar shugaban kasa ya zo da tsari na farfado da kima da kuma alakar Najeriya da sauran kasashen duniya, sigar diplomasiya, wanda muna ganin cewa duk kasar da take so ta kai bantanta sannan kuma ta zama gagarima ta fannin tattalin arziki, to dole sai ta yi kokarin hada kawance da sauran kasashen duniya waɗanda tuni sun yi nisa ta wannan bangaren, tunda yanzu duniyar nan gudun ga kanin wani ake yi.
Yawanci abubuwan da 'yan Najeriya wasu daga ciki musamman 'yan jam'iyyar hamayya suke magana shine shugaban kasa yana ta tafiye-tafiye amma babu wani alfanu da yake haifar da kasar.
A duk duniya inda ake diplomasiya babu yadda a ce dan shugaban kasa ya je kasa ya dawo da wani abu ko ya dawo da kuɗi ko wani abu, amma alakar nan da ake kullawa ita ce ta samar da shi wannan tattalin arziki. Kuma inda muke ƙara ganin cewa kalubale ne shine kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiye-tafiye nan. Ka kalli a kasafin kuɗin 2020 din nan, kuɗaɗen da aka ware na tafiye-tafiyen shugaban kasa akalla kusan miliyan 3,360,000. To duk wannan kaga ƙari ne akan abin da ake ganin an ware na shekarar baɗi. Sannan kuma aka za ga an ɗebi ministoci masu yawa da sauran cabinet ɗin gwamnati a ce an tafi da su. To muna ganin shugaban kasa ya rinka rage adadin kuɗin da ake kashewa da kuma mutane ake ɗiba, ya zama na a ɗauki ministan kasashen waje, sannan kuma a ɗauki ministan abin da ya shafa misalin harkar noma ce ko kuma harkar fasaha ko kuma harkar abin da ya shafi makamashi, to sai a ɗauki ministan da ya dace da wannan.
Wato dai hakan yana iya taɓa tattalin arziki kenan.
To ta ɓangaren tunda an ɗebi kuɗin din kasa kuma yana cikin current expenditure, wanda shine muke ganin akwai kalubalen ta hanyar da bai shafi ayyuka na rayuwar al'umma da wanda ya aiwa al'umma aiki ba. Dole mu ƙara wayar da kan mutane, sannan kuma mu ƙara gaya wa gwamnatin tarayya abubuwan da suke wakana akan cewa tafiye-tafiyen nan muna ganin abu ne mai kyau in ka kalli kamar maganar rashin.
Comrade Umar Hamisu Kofar na isa kenan na Cibiyar nan ta Said Sak.
Ba shiga birni ba.
A madadin Ahmad Rabiu Ja'in, sai kuma Abdulkadir Yusuf Gwarzo da kuma Khadija Rabiu Indabawa, Muzammil Ibrahim Yakas sai da na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.